Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta soshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da lullu da kuma niya muryar arewa. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asubahin ranar Alhamis 31 ga watan Agusta. Ibrahim Kaduma shi garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanan labaran.
Watanni bakwai da gwamnatin shugaba Trump ta fara aiki, manufofin gwamnatin nasa game da harkokin kasashen waje sun fara bayyana. A jiya Laraba ne shugaba Donald Trump da sakataren tsaronsa suka ba da ra'ayi mabambanta akan yadda Amurka za ta tunkari shirye-shiryen makami mai linzami da na nuclear na kasar Koriya ta Arewa. Yanzu ana iya cewa mahaukaciyar guguwar nan biye da ambaliyar ruwa ta yi sauki domin ko ta bar gaban teku, amma sai dai har yanzu tana da hatsari.
To kai labaran kenan. To a yayin da ake haramar babbar sallah gobe, hukumomi sun fara daukar matakan ganin komai ya tafi daidai.
Jami'an da suka da sojoji ɗin sanda da kuma jami'an hukumar tsaron farin kaya ta civil defense inda ma suke kara da manyan tituna da min tabbatar da doka da oda.
To a yayin da a jihar Texas ta Amurka ake fama da bala'in ambaliyar ruwa da iska, wani kwararre a Najeriya ya gargadi kasashe masu tasowa. Sannan sabon jakadan Najeriya a Amurka Muhammad Hassan ya yi tsokaci kan imar Najeriya a idan duniya. Kamar kowace ranar Alhamis, Grace Alheri Abdu na tafi da shirin domin iyali, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Masu saurare assalamu alaikum. Watanni bakwai da gwamnatin shugaba Trump ta fara aiki, manufofin gwamnatin nasa game da harkokin kasashen waje sun fara bayyana. Domin kuwa lokacin da yake yakin neman zaɓe, shugaba Trump ya yanke shawarar cewa zai kawo sauye-sauye a manufofin gwamnatinsa game da harkokin kasashen waje, abinda wasu masana ke ganin cewa ko zai kawo canji, ba zai iya sauya manufofin da ke nasaba da muhimman batutuwa ba da suka hada da abin da ya shafi Afghanistan, Syria da Koriya ta Arewa. Trump zai ci gaba ne da irin al'adar nan da aka saba game da waɗannan kasashen, kutankwacin manufofin waɗanda ya gada wato tsohon shugaba Barack Obama. A cikin satin da ta gabata ne dai shugaban na Amurka ya ce ya canza ra'ayinsa game da juye wato janyewar rundunar sojan Amurka daga ƙasar Afghanistan. Yana jaddada cewa sojojin na Amurka za su taimaki gwamnatin ƙasar Afghanistan, amma kuma ya dage akan cewa shirin ya sha bamban da waɗanda aka yi a baya a shekaru 16 a kwashe ana faɗa a wannan ƙasar.
A jiya Laraba ne shugaban Amurka Donald Trump da sakataren tsaronsa suka ba da ra'ayoyi mabambanta akan yadda Amurka za ta tunkari shirye-shiryen makami mai linzami da na nukiliya na ƙasar Koriya ta Arewa. Shi dai sakataren tsaro Jim Mattis ya bayyana cewa Amurka ba ta fidda tunani ko tsammanin cewa za ta bi hanyar diplomasiya domin ta sasanta da Koriya ta Arewa ba. Sai dai wannan kalamin ya zo ne kwana ɗaya bayan da shugaba Trump ya ce tsayawa surutu ba shine abin yi ba a wannan lokacin. A cikin bayanin da ya yi a shafinsa na Twitter, shugaba Trump ya ce Amurka ta jima tana tattaunawa da ƙasar ta Koriya ta Arewa tare da biyan su har na tsawon shekaru 25. Da haka yanzu magana ba ita ce ansar wannan matsalar ba. Trump dai ya yi wannan bayanin ne kwana ɗaya bayan da ya ce ana nazarin dukkan zaɓi wajen shawo kan wannan matsala ta Koriya ta Arewar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu haka dai ana iya cewa mahaukaciyar guguwar nan biye da ambaliyar ruwa ta yi sauki domin ko ta bar gaban teku, amma sai dai har yanzu tana da sauran hatsari. Hukumar kula da ambaliya da matsanancin guguwa ta yi gargadin cewa wannan magunyan ambaliyar za ta ci gaba da kasancewa babban barazana a kudu maso gabashin jihar Texas da kuma wani bangare na jihar Louisiana, kuma wannan zai ci gaba ne har zuwa ƙarshen wannan satin. Haka kuma guguwar Harvey za ta ci gaba da samar da tsotsewan ruwa, yayin da gefe ɗaya kuma za a iya samun yiwuwar haɗarin ambaliya ganin yadda lamarin ya matsa zuwa arewa maso gabashin da kuma tsakiyar Atlantika har zuwa ƙarshen wannan satin. wannan ambalin dai mai babban mai dimbin tarihi shine mafi muni da yayi mummunan banna da razana mutane domin ko yana karuwa ne cikin kowace sa'a a Texas da Louisiana din an yi ta samun karin mace-mace wanda har ya kai 30 kuma duk sakamakon wannan ambalin ne
Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya ce ciki kafofin yada labarai akan rahotannin da suke yadawa wai ana binciken sa kan cin hanci da rashawa da yake wa gangamin magoya bayan sa jawabi jiya Laraba Prime Minister ya ce irin rubuta wannan labaran ƙarya ya kai ga irin wannan matakin na neman shafa masa kashin kaji shi dai Prime Minister mahukuntan kasar sun gurfanar da shi ne domin an sa tambayoyi biyu daban-daban akan abinda ke da nasaba da cin hanci da rashawa na farko dai shine cewa Netanyahu ya karbi kyauta mai tsoka daga cikin magoya bayan sa da suka hada da hamshakin mai kudin nan na kasar Israiliya John Parker da kuma shahararren dan harkar wasan kwaikwayon nan Arnon Maltan sai kuma na cewa Netanyahu yayi yunkurin kulla wata yarjejeniya da mawallafin nan Arnon Moses da na jaridar Yodiyot Ahrot kuma zai yi hakan ne da niyyar kashe gwiwar masu gogayya da wannan jaridar inda daga bisani jaridar zata yada Netanyahu bisa tsarin da yake so yanzu haka dai shugaban Isra'ila ya musanta dukkan waɗannan zarge-zargen amma kuma yana cikin matsi a halin yanzu domin ko tsohon babban jami'in gwamnati ya amince kasance shaidar gwamnati a wannan tuhumar
Amurka na nan na binciken yiwuwar mutuwar wasu fararen hula sakamakon wani harin sojan sama da aka kai a kasar Afghanistan rundunar sojan Amurka ita ce ta ba da wannan sanarwa a jiya Laraba sojojin Amurka Afghanistan na sane da aukuwar wannan lamari da ya faru a gundumar Puli wanda aka yi hasashen cewa an jima fararen hula rauni yanzu haka an kaddamar da bincike akan wannan al'amari hadarin da aka samu na bayan nan ko shine wanda aka bayyana jiya Laraba sa'in da sojojin saman Amurka suka kai hari ga wani boyen yan Taliban da ke gabashin gundumar Loga mutanen da ke gundumar Puli din sun fadawa manema labarai cewa harin yayi dalilin mutuwar fararen hula 20 ciki ko har da yara da mata sai dai kawai yanzu jami'an kasar na Afghanistan ba su ce komai ba a hukumance game da wannan harin amma dai sun bayyana cewa an kai mutane 10 asibiti a Kabul a babban birnin kasar
to labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kamar yadda aka ji gobe fa take babbar sallah ta Idul Kabir dan haka daga Adamawa Ibrahim Abdul Aziz ya shirya mana wannan rahoton
yamma dai zuwa yanzu jami'an tsaro da dama ne aka tanadar a jin Adamawa da Taraba gabanin wannan bikin sallah jami'an da suka da sojoji in sanda da kuma jami'an hukumar tsaron farin kaya ta civil defense inda ma suke kara da manyan tituna da min tabbatar da doka da oda da yake karin haske game da matakan da suka dauka gabanin bikin na sallah da za a gudanar a gobe kakakin jami'an tsaron farin kaya ta civil defense a jihar Adamawa Suleiman Baba ya kuma bayyana dalilan daukan wannan mataki
mun riga mun zuba mutanen mu musamman waɗanda muke kiransu intelligent officers kamamma lokacin sallah wuraren ibadun nan gaba ɗaya za su sa ido a kai da haka na ƙarshe shawarar da muke kokare mu bawa al'umma su ne su kasance masu bin doka da oda kuma su sa ido a wurare da idan suka yi arangama da mutane waɗanda ba su san su ba ba su san inda suka fito ba su yi kokari su sanar da jami'an tsaro bayan wannan kuma mutane su sa ido akan abubuwa waɗanda ba su san da su ba da Allah abubuwan da ake sa ran masu fashewa ne ko makamancin sa a yi kokari a sanar da al'umma da kuma jami'an tsaro
to sai dai ku yanda ma jami'an tsaro ke daura da maran shirin kota kwana su ma yan kasar na can na fama da sayayya da min fuskantar sallah ko da yake akwai wani hanzarin da ba gudu ba kamar da yadda yan kasuwa da ma masu yake kokawa
ta kai buhu kawai ana samun ta 10 yanzu wani 11 kafin sallah ta zo a wancan sati na baya kamar sati 2 da shi ko 3 muna samun fa 5,500 wani lokacin 6,000 to amma yanzu gabatowar sallar nan abin ya kai har 10 har zuwa 11 ruwan ta kan ya haura fiye da da
eh na wani kwanon shinkafa da gumin nan da kake gani na awane shi naira 650 to danyen nan kuma na awane shi naira 500
a baya dai bukukuwan sallah da kuma na kismeti kamar zama tubalin sada zumunci tsakanin krista da musulmi to ko me ya kamata a lura Mr. Bandukasu da ke zama matamikin sakataren kungiyar sasanta musulmi da krista ta Christians and Muslim Peace Initiative ya koma bayan irin tanadin da yayi domin taya musulmi murna
a bikin sallah da krismeti ya kamata iri ya nuna mana da cewa ya kamata mu dinga yin cudanya da juna mu dinga yin ziyara da juna ya hada mu mu ci gaba da zama daya kamar yanda iri muke zama lami lafiya da matsayin mu na krista da matsayin mu na masalata a ni zan yi niyya irin yin ziyara wasu abokan na wanda muke aiki tare dan mu ci irin mu sha mu yi godiyawa Allah
ita ma sakataren wannan kungiya malama Maimuna Usman Gaya da ke makantar da ilimin addinin musulunci a babban kolejin ilimi ta gwamnatin tarayya wato FC Yola ta ko bayyana abin da ya kamata a lura
in aka yi yankan nan ana samu dan sosoye naman nan su cincin ayita suke kayakin makule makule aka gama a ci wanda yazo da makwabta ba su mu sake kullum kai ma wasa offices haka muke yi musamman waɗanda ba musulmai ba muna kai musu kuma suna karba suna ci da hamdala
me sauki haka
domin kulla zumunci da kuma zumuncin a dore shi da dandam katta kunci
ya mako zuwa yanzu duniyar gwamnatin kasar da najoyi suka ayyana hoto yayin da jami'an tsaro kuma ke ci gaba da wannan shawagi Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
haka yake kuma gaida Ibrahima to ganin yadda ake ta zargin ƴan Najeriya da aikata laifuka iri-iri Aliyu Mustafa Sakkwato ya tambayi sabon jakadan Najeriya a Amurka Muhammad Hassan ko me yasa ake yawan zargin ƴan Najeriya din a wurare daban-daban ciki har da zargin Fuwan 9 sai jakada Muhammad Hassan yace
to ai wannan abin nan na Fuwan 9 ruwan dare ne ga duniya ba Najeriya kadai ke yin ta
amma Najeriya sun kauri
amma Najeriya sun sami bad press
an bata sunan Najeriya
an bata sunan Najeriya matuka so kuma an bata sunan Najeriya din ba wai
amma wa ya bata
zan kai ka ba wai rana daya aka bata sunan Najeriya ba an bata sunan Najeriya da dadewa kuma saboda matakan da muka dauka Najeriya ta dauka lokacin yakin kwatan yanci ko kudancin Afirka. Mun kokori Turawa. Mun kakkabe arzikin su. Mun nationalizing abubuwa da yawa. So tun lokacin suka sami wani me ake kira narrative.
Suka share wani labari kenan, dogon labari.
Shine
ake warwatsawa.
Shi ake warwatsawa.
Amma kuma an shi
Najeriya, dan Najeriya yayi wani a wata ƙasa ko a Ingila ko a America for example. Dan America ko dan Ingila yayi similar
kamar irin wannan laifi din
to za a fifita na Najeriya so wannan ba wai abin nan bane mun causing kanmu ne problems da yawa akan cewa muna kwatan yanci wa kasashe a karshen ta kuma wasu kasashen da muka musu din basu nuna godiya ba basu nuna halin ya kamata ba su din ma suna sun hada wasu suna bata Najeriya so abinda muke so yanzu kaman ku
na'am
da kuke da cikin press ina son ku gane ku fahimci inda aka fito so ku fada ma jama'a cewa wannan abin na Najeriya ba wai quite okay akwai ƴan Najeriya da suke yi ba dukan Najeriya ba yanzu alal misali muna da population ɗin 180 something million wanda suke wannan abin ba su kai million ɗaya ba ba su kai 500 ba to amma an bata kasar so akwai mutane na kwarai a Najeriya na kwarran gaske
to a gaishe ku da wannan hirar to a yayin da ake ta fama da bala'in ambaliyar ruwa da mahaukaciyar guguwa a jihar Texas ta Amurka wani kwararre a Najeriya mai suna Ibrahim Bulama wanda ya kware game da wannan bangaren da shafi wato ambaliya da sauran masihu ya gaya ma wakilinmu a Abuja Hassan Maina kaina cewa yafi kamata kasashe masu tasowa su koyi darasi
kasashe masu tasowa kaga duk wasu abubuwa da ake gani a wasu kasashe wanda yake sun riga sun ci gaba a nan Nigeria da Senegal din zaka samu akwai karancin waɗannan kayayyaki musamman ma idan aka zo batun kayan taimakawa cikin gaggawa yanzu kamar ambaliyar ruwa Allah ya takaita idan ya faru a irin yankunan nan namu zaka gani cewa na farko tukunna gidajen da ake da su yawanci gidajen kasa ne na biyu hukumomi yanda za su agaza wa mutane waɗanda suka samu wannan ambaliyar zaka gani cewa kafin a zo ma mutane sun tagayyara za a ce ko babu mota ko babu waɗanda za su zo su yi aikin da dai sauransu idan aka ce batun abin da ya samu na gaggawa za ka zo ka iske kafin a zo sai an kwana kafin a kawo agaji to kaga babu maganar gaggawa a ciki dole ne a samu irin waɗannan matsaloli na asarar rayuka da yawa wanne darasi ne kasashe masu tasowa za su koya a game da abin da ya faru a jihar Kebbi inda aka takaita samun asarar rayukan na mutane kaga su a can musamman ta kaman kasar Amurka tun ma kafin wannan abin ya faru an riga an sanar da mutane cewa a lokaci kaza ko a rana kaza ana fara cewa ga abu kaza zai faru hukumomi da wannan alhakin taimakawa mutane rayuwar taya wuyansu sun tace tsaye suna sanar da mutane bayan suna sanar da mutane kuma mutane suna an san wannan sanarwar ana zuwa kuma ana taimaka musu ana ɗebe su daga wajen tun ma kafin abin ya faru mu kuma a nan a Najeriya da kuma Niger za ka gani cewa mutum ɗin da an faɗa fa gashi can cewa ga abu kaza zai faru saboda haka mutane su gujewa zama a wannan wuraren amma sai kaga mutane sun yi kene ne sun ki balle ma hukumar ita kanta ma magana ne kawai za ta yi amma ba za ta fito taimakawa ba
wani kwararre kenan Ibrahim Bulama ke tsokaci game da bala'o'in da ke faru da kuma muhimmancin wato gwamnatoci su kasance a shirye yanzu kuma ga Grace Ali Abdu da shiri na gaba
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baroki ka tsanka goyi ba ko da ma tambaya ni ke da
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Kamar yadda muka alkawalta muku yau mun karbi bakuncin Dr. Rebecca Samuel Dali wadda ta samu lambar yabo ta Sagio Vera de Melo da Majalisar Dinkin Duniya ke bayarwa ranar ayyukan jin kai ta duniya bayan kowace shekara biyu domin yaba waɗanda suka taka rawar gani a wannan fannin A cikin doguwar hirar da muka yi da ita, Dr. Rebecca Dali ta bayyana abin da yasa ta kafa wannan kungiya kimanin shekaru 30 da suka shige.
Sunan kungiyar Santa for Caring, Empowerment and Peace Initiative, SETI. Wato kungiya ne na wuri na kula da mutane da ingantawa rayuwar mutane da kuma harkan zaman lafiya a tsakanin jama'a na kafa kungiyar a 1989 dalilin kafa kungiyar shine a taimaka ma marasa galihu waɗanda suna shan fama wato domin a taimaka yadda rayuwansu zai zauna maimakon fatara su samu walwala maimakon kuwa musgunawa su samu yadda za su samu yanci da kuma zaman lafiya sannan kuma su zauna kuma da martaba a tsakanin jama'a dalilin mabiya da wannan kuma saboda a karfafa zaman iyali su zama mai kyau a cikin jama'a idan iyali ya yi kyau wato ko menene zai yi kyau sana akwai wadansu muhimmomi abubuwa wanda ana yi ta karfafa zama na kiwon lafiya da wadansu ire-iren su. Dalilin da aka kafa kungiyar domin a taimaka ma marayu, a taimaka ma gwamraye, a taimaka ma masu gudun hijira na gida da na waje, kuma a taimaka ma waɗanda kuma suna nan suna da HIV/AIDS, wato masu ciwon kanjamo.
To akwai wani abu da ya faru ne ko kuma wani abu da kika lura da shi da yasa kika dauka a cikin ranki ki kafa wannan kungiya domin taimaka ma waɗannan mutane da kika rattaba?
Akwai abubuwa domin a cikin rayuwa musamman na Nigeria, ni ina arewacin Nigeria northeast, na gani yawanci irin waɗannan mutane suna fama, ni ma da kaina na girma a cikin wahala, sa'anan kuma ko makaranta ma ban same shi da sauri da sauki ba, sa'anan yana ni kuma akwai yunwa. To na kafa wannan kungiya domin dan samu waɗansu wanda na san su ko kuma wanda na suzo ta wuri na ko na ji labari idan suna zama mahuyacin hali, sai dan taimaka musu kada su sha wannan wahala ba. To marayu kuma ba a kula da shi, kaga dangi sai su ki kula da marayu, sa'anan gwamraye kuma ana kwakwashe kaya na mai gida sai a bar gwamrayen daga ita sai Allah. So mun kafa wannan kungiya, muna da lawyoyi guda uku, idan an musgina ma gwamro muna iya muje mu sami mutanen sana mu yi magana, an har na shiga kotu ma mukan iya je mu shiga kotu domin mu kwato yanci gwamruwa ko kuma marayu wanda suna shan wahalan nan.
To kin kafa wannan kungiyar kimanin ko kuma zan ce ma sama da shekaru 30 da suka shige a daidai lokacin da kungiyoyi masu zaman kansu ba su zama fitattu ba musamman da a arewacin Najeriya. Yaya kika yi ta waɗannan hanyoyi ne kike ɗaukar nauyin wannan kungiya ko kuma ina kike samun kudaden gudanar da ayyukan kungiyar taki?
Farko na fara kadan-kadan, amma daga baya sai na nema kungiyoyi wanda za mu haɗa kai. Na farko babban kungiya wanda mun haɗa kai ana ce da su NELA. NELA din wato kungiya ne wanda suna samu kuɗi daga wurin USAID. So NELA din wato kungiya ne wanda ana ce Network on Ethics, Law, HIV/AIDS, shi ne acronym na NELA. So NELA din sun zo domin su yi aiki a tsakanin mutane waɗanda suna shan fama da HIV da yara wanda kuma suna shan fama. Shi ne muka bi muka yi mun shiga partnership da su, mun shiga mu'awala da su, mu'amala da su a cikin 2011 zuwa 2013. A ciki muka bi muka suka bamu kuɗin da suka bamu mu yi aiki a kashi biyu. Kashi na fari shi ne yara waɗanda HIV ko kuma ciwon kanjamo ya kashe iyayensu daga shekara wanda aka haife su zuwa 17, da kuma yara waɗanda ko iyayensu ba lafiya amma su ma suna cikin mawuyacin lokaci. Sai muka kakkafa kungiyoyi wanda a cikin jama'a wanda su ma za su taimaka mana domin ba yadda za mu shiga cikin gari, haka ba mu san garin ba sosai ba. mun fara aikin a local government guda biyu, Maiha local government da Madagali local government. Sai muka nema mutane waɗanda manya-manyan mutane wanda manomi ne, waɗansu kuma PTA, waɗansu masu kungiya na masu tafiya na hanya da sauransu. So muka kafa mutane wanda suna cikin mutane su guda 30. Amma community volunteers wanda masu bada kai mun samu 40-40. So tare da waɗannan ne shine suka nemo mana, mu tare da su muka nema yara wanda ba su da karfi, sai muka ba su abinci, sannan kuma muka ba su uniform. Yara kusan 8,000 muka yi a wannan local government. Na a Madagali local government 4,400, a Maiha local government 3,600. Mun je muna duduba yaran nan, muna saye musu uniform, muna ba su abinci, sannan kuma an mun je mun gani gidajensu ba kyau ko kuma iyayen suna bukata wani abu, sai mu gyara gidan, sannan mu ba da kudin sana'a da kudin magani ma gwamrayen nan ko kuma wanda dai ciwon kanjamo yana damunta. Sannan an mun je makarantu, idan makarantan mutane sun yi yawa amma ba salga, sai muka haɗa salga.
Ya ba mu damar kawo kullun yau. Ai kuma ba ku ne zuwa idan muka ci kai ya nuna. Madadin Dr. Rebecca Samuel Dali, wadda ta sami lambar yabon ƙasa da ƙasa ta musamman domin ƙoƙarinta na kula da ƴan gudun hijira da hare-haren ƙungiyar Boko Haram ya shafa a Najeriya, da kuma Salaman Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne tarakan duniya.
To a gaida Innar Amal, yanzu kuma ga Ladan ya dawo da labaran duniya a manfa'a takaice.
Watanni bakwai da gwamnatin shugaba Donald Trump ta fara aiki, manufofin gwamnatin nasa game da harkokin kasashen waje sun fara bayyana. Domin kuwa lokacin yakin neman zaɓe, shugaba Trump ya yanke shawarar cewa zai kawo sauye-sauye a manufofin gwamnatinsa game da harkokin kasashen waje. Abinda wasu masana ke ganin cewa ko zai kawo canji, ba zai iya sauya manufofin da ke nasaba da muhimman batutuwan da suka hada da abinda ya shafi Afghanistan, Syria da Korea ta Arewa ba. A jiya Laraba ne shugaban Amurka Donald Trump da sakataren tsaronsa suka bada ra'ayi mabambanta akan yadda Amurka za ta tinkari shirye-shiryen makami mai linzami da na nukiliya na ƙasar Korea ta Arewa. Shi dai sakataren tsaro Jim Mattis ya bayyana cewa Amurka ba ta fidda tunanin cewa za ta bi tsarin diplomasiya ba domin ta sasanta da Koriya ta Arewa. Sai dai wannan kalamin ya zo ne kwana ɗaya bayan shugaba Trump ya ce tsayawa surutu ba shi ne abin yi ba. Yanzu dai ana iya cewa mahaukaciyar guguwar nan mai biyar da ambaliyar ruwa ta yi sauki domin ko ta bar gaban teku, amma sai dai har yanzu an ce tana da sauran hatsari. Hukumar kula da ambaliya da matsananciyar guguwa ta yi gargaɗin cewa wannan mugunyar ambaliya za ta ci gaba da kasancewa babban barazana a kudu maso gabashin jihar Texas da kuma wani bangare na jihar Louisiana.
To mai saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma da hanki mu sake shigowa. Yanzu amadadin Ladan Ibrahim Ayawa wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injiniya mu na wannan lokacin, wato Jim Cook, ni naku Ibrahim Kalmanci Garba ke cewa sai kuma da hanzu.